بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما تسرموا تكلموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدعاة كسن شوى تارا دكم تتشواني سابا شرنا فتو الرحمة شرن ديكي باكو داما دونو ايكو رتنبو يوكو ودن دسكشا في أديني در ايوا زوا كمال دونو سامو مفتا كما انا اي ايكو من دا ساقو نن سنبو يتاتشوان نن شريني تاير ايكو دارو متتشان ساقو انتكس كو كما ساقو واسك أكل لمروا سفري بكو سفري وكو شدا سفري هدو ايا هدو بيال بيال كو كما تسنع درشن اينر نا فتو الرحمة اتياهو دكم da kuma shakin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Yau dai muna asabar ne 11 ga watan Zulkaida na shekara ta 1443 bayan jira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 11 ga watan Yuni na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu. Babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda a koda yaushe ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Sidira Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo. Akramakallah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To kamar yadda muka yi bayani a wancan satin da ya gabata, muka kuma ja hankali game da shigowar sha'anin siyasa, shirye-shiryen zaɓe, tsayawar 'yan takara da ja dagar da kowa yi. Wannan wani lokaci ne da yawa daga cikin mutane irinsu yake rufewa, suke mantawa da Allah, su manta da lahirarsu, su manta da gamuwarsu da Allah subhanahu wata'ala, su manta da ranar hisabi. Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa dukkan wani abin da za mu furta, duk wata magana mai kyau ko mara kyau da za mu furta, to tana nan a rubuce, kuma Ubangiji subhanahu wata'ala zai mana hisabi a kanta. Ma yalfizu min qawli illa da zai raqibun atid. Allah ce babu abin da mutum zai furta face tare da shi. Akwai mai sa ido wanda yake halarci koyaushe. Wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin. Allah ce tare da ku akwai masu kula, marubuta ne masu karamci wadanda suke rubuta duk abin da kuke aikatawa. Saboda haka a wannan lokaci mu sani cewa kalma ko lafazi ko furici wani abu ne wanda yake da hadarin gaske, wani abu ne wanda yake tattare da responsibility. Ka sani cewa dukkan wani lafazi da zaka saki a rubuce ko da magana a kafar watsa labarai wacce ake karantawa ko ake gani ko ake sauraro, ka sani cewa waɗannan kalmomi da zaka yi amfani da su a cikin irin wannan yanayi wani abu ne da Ubangiji subhanahu wata'ala zai taskake su kuma zai maka hisabi a kansu. A cikin hadisin Abdullah al-Muzani, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lalle bawaye kan yi magana wacce ta shafi yardar Allah da ba zai zaci cewa za ta kai inda ta kai ba, amma Ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta masa yardarsa har zuwa lokacin da zai haɗu da shi. Annabi ya ce kuma bawa zai iya yin furici da wata kalma da take kunshe da fushin Ubangiji bai zaci cewa za ta kai inda za ta je ba, Ubangiji ya rubuta masa fushinsa har zuwa ranar da zai haɗu da shi. Saboda kalmar da za ka furta mai kyau za ta iya zama sanadiyar samun yardar Allah subhanahu wata'ala, hakanan kalmar da za ka furta mara kyau za ta iya zama sanadiyar halakarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa zai iya furta kalma wacce bai dauke ta a bakin komai ba, amma ya gangara a dalilinta cikin wuta shekara 70. Kalma ce ya takallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannama 70 kharifan. Haka Annabi ya ce za ka iya furta kalmar da kai a gurinka kana gaba komai ba ce, amma a dalilinta Ubangiji subhanahu wata'ala ya tura mutum cikin wutar jahannama ya gangara cikin ta tsawon shekara 70 bai kai ƙarshen ta ba. Allah subhanahu wata'ala yana magana akan munafukai da suke zama a wani lokaci suke sakin wasu kalmomi a tunaninsu su ba su ce ba su yi wani laifi ba. Amma Ubangiji subhanahu wata'ala ya kira wannan magana da suke faɗa magana ce ta kafirci, ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatan kufri wa kafaru ba'da islami, har rantsuwa da Allah suke cewa su ba su faɗi wani abu ba. Allah ya ce haƙiƙa kuma sun faɗi kalmar kafirci kuma sun kafirce bayan da suna musu. Saboda haka kada mutum siyasa ta rufe masa ido, jam'iyya ta rufe masa ido, ɗan takara ya rufe masa ido, ko wani abu da za a bashi na duniya ya rufe masa ido, ya riƙa sakin maganganu yana suka ko yana yabo amma ba a mahallinsu ba, wanda wannan zai iya zama mata abin da dama ranar gobe kiyama. In ka sa wani kana yabansa kana faɗar ƙarya da gaskiya don kawai ka ga cewa abin yabanka ko abin ƙaunarka ya samu ɗaukaka ko karɓuwa, ko ka zo kana rubuta ƙarya a kan wani don ka ga ka dakushe shi ka hana su cin nasara, to ka sani cewa kanka kake yi wa kuma ƙarshe abin kai za ka zo kai nadama a kanka. Annabi ya sha jan hankalin mutane musulmi al'umma su cewa su kiyaye harshensu, su kiyaye harshensu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi menene ya fi kai mutane wuta, menene ya fi kai mutane aljanna. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce taqwallahi wa husnul khuluq, kiyaye dokokin Allah da kyawawan ɗabi'u. Sai aka ce kuma menene ya fi kai mutane wuta, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baki da kuma farji, wato abinda mutum zai biye wa zuciyarsa ya rika furtawa na ƙarya da gaskiya da kuma bin sha'awace-sha'awacensa ba tare da yi musu linzami ba. Da ya ce to waɗannan su suka fi kowa kai mutane cikin wutar jahannama. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Mu'adh ibn Jabal kuffa alayka hadha, ka rike wannan. Annabi ya kama ya nuna masa harshensa ya ce awa nahnu mu'akhaduna bima natakallamu bihi ya rasulullah, qala katilaka ummuk fa hal yakubbu an-nas ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim fi an-nar illa hasa'ilu al-sinatihim. Annabi ya ce ka rike wannan, ka kane wannan. Annabi ya nuna masa harshensa ya rasulullah, yanzu za a kama mu da abinda muke furtawa? Annabi ya ce mahaifiyarka ta yi wabinka, shin akwai abinda yake kifa mutane a cikin wuta akan harshe akan karan hancinsu ko akan fuskarsu in ba abinda harasansu suka girba ba? Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Uqbah ibn Amir cewa ka kiyaye harshenka, ihfaz lisanak wa liyas'aka baytuk wabki ala khati'atik, ka kiyaye harshenka gidanka ya yalwace ka ka yi kuka akan laifukanka, wato ka riƙe bakinka kada ka rika sakin baki kana faɗar abin da kake so yayin da wani abu ya taso na fitina rigingimu, koma gidanka ka zauna ka arzinka a tsakiyar rigima kace kace. Sannan kada ka rika taka laifukanka kana hango na wasu, kai ka duba naka laifukan ka yi zubar da hawaye ka yi kuka a kansu ka nemi gafarar Allah. Sayyidina Abubakar an shiga aka same shi yana jawo harshensa yana matse shi, ce Abubakar ina ne wannan, ya ce hadha alladhi awrada min mawarid, wannan shi ne yake jefa ni cikin halaka. To lokacin fadawa cikin halaka ya shigo yayi mutane da yawa za su halaka a irin wannan lokaci saboda bagandanu da za a rika saki babu jinzabi babu kai babu gindi babu wani uzuri da zaka ga yawa Allah idan ka saba wa dokarsa idan ka shiga haƙƙin bawansa idan ka ci mutuncin wani idan kai wani ƙarya ko kai wani kasafi babu maganar ka je ka ce wa Allah siyasa kuke ko a'a wani ma yayi muku dan haka rama ku kai Allah babu ruwan shi da wannan kowa ne ne yayi ubangiji subhanahu wa ta'ala ba kare shi da giba ko duk abinda mutum yake ubangiji yana nan da safe da shi ana na rubuce wa kullu shay'in hasanahu fi kitabil mubin lace komai ubangiji subhanahu wa ta'ala yake diddige shi yana nan a rubuce a cikin lauhul mahfuz haka ya kamata in uwa musulmi mutum ya ji da kansa kada ya zo ya yi bi babu ita duniyar da zai zo yana yi don ita ko don ya samu wani abin duniya ko a ba shi wani mukali ko a jawo shi jiki ko a so shi zai iya zuwa wannan abin da yake nema duk ya rasa babu duniyar sannan kuma ya riga ya yi barin lahirarsa barin da ba zai kwasu ba sau da ka sai mai kokari mu kiyaye harshen kusan mai za mu faɗa za ka faɗi gaskiya nan cewa yi in kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut wanda dai ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗa alkhairi ko ya jaba kin sai shiru ka san abin da za ka faɗa ba alkhairi ba ne to ka jaba kin sai shiru ka jaba kin sai shiru wannan shine kubutarka shine salamarka shine samun nasararka a duk wata nasara da kake kan za ka samu ta hanyar amfani da kalmomi da lafuzza wanda ba su dace ba to ka sani cewa kanka kake yi wa barna kanka kake ƙonawa kake daɓa wuƙa abin ta ke ci mutum da hankalinsa da tunaninsa da iliminsa ya zo ya tsaye wasu abubuwan da zai cutar da rayuwarsa wai don ya gyara rayuwar wani ko don wani ya samu abin duniya mutum ya zo ya rasa duniyar ya rasa lahira sau da ka sai mai hattara mai a hankali mai aiki da tunaninmu mai aiki da iliminmu addininmu na musulunci mana linzami duk abin da kake yi ka tuna kai musulmi ne akwai koyarwa mai kyau mai daraja mai kima da annabi ya bar maka yi kokari ko menene ka ko ina ka tsinci kanka ka rike wannan koyarwar ka lazanci wannan ka tsare bakinka ba wai an hana ka magana akan siyasa ba ne kai magana akan siyasa ba hana ka faɗa albarkacin bakinka ba ne akan abin da yake kaiwa ya komo na yau da kullum ka faɗa amma ka lazanci gaskiya abin da yake gaskiya ne ka faɗa abin da baka sani baka ce ban sani ba abin da kake ta ba ba akan sa ne mu tabbaci akan sa kafin ka furta amma ba mutum ya rika shirya maganganu ba waɗanda shi a karan kansa ya san ƙarya yake kafin ma wani ya ci ƙarya yake shi karan kansa yana ƙarya ta kansa kuma ya ce da wannan ne zai samu ciki gaba a rayuwarsa wani ya ɗaya da cin abin da ya rusa mu ya rusa rayuwar tamu ta duniya kuma ya rusa yadda muke a gurin Allah subhanahu wataala sai mun gyara mun yi abu cikin tsafta mun yi abu cikin tunani sannan za mu ga alfanan abin da muke yi Allah ta mu dace
to amin kuma ne malam ne ta karar kai kuma ba ta rubuta go daga wanda yake cewa yana kan karin bayani kan mace ta yi mulki kamar ta zama gwamna ko shugaba karama kuma ko shugaban kasa yake cewa saboda maganganu daban-daban suna zuwa a kai suna cewa bai halatta ba tare da kafa hujja da hadisin da ke cewa al'umma ba za su rabu ta ba idan suka shugabantar da mace wasu kuma suna cewa ya halatta tare da kafa hujja da ayin da ke cewa ni wajen cewa atan tamliku wa utiyat min kulli shay'in wala arshun azim na kisar annabi Sulaiman shi ne ke so Allah ya kara bayani kan wannan abu guda biyu
to na farko idan muna magana kan hukunci a bisa tsarin musulunci yadda musulunci ya shirya shugabanci muna da alwilaya al'amma shugabanci na al'umma na jama'a zaka shugabanci kasa tun koyi shugabanci jiha koyi shugabanci local government wanda da ana kiran sa alwilaya al'amma to wannan bil ijma ijma'in malamai duka kan cewa namiji wato shugaba a irin wannan shugabanci ya zama namiji sharadi al-dhukuriyya sharadi wannan ijma'i ne yawa daga cikin malamai sun haikaito shi kamar al-Juwayni a cikin littafin sa al-Irshad ibn al-Arabi a cikin littafin sa ahkam ahkam al-Qur'an ibn Taymiyya ibn Hazm a cikin maratib al-ijma' yawa daga cikin malamai sun haikaito wannan ijma'i cewa indai wilaya amma wilaya amma in aka ce wilaya amma kamar shugaban kasa kamar gwamnan jiha kamar gwamnan abinan na local government chairman na local government wani ke kira wilaya amma ba wai shugaban wata ma'aikata ba ko wata makaranta wannan wilaya ce kasa idan wilaya ce amma suna cewa sharadi az-zukuriyya zamana namiji ne wani hadisi na Abu Bakr hadisi ne sahihi babu wani malamin hadisi da aka sani a tsawon tarihin musulunci da ya soki hadisin yana cikin sahih bukhari da muslim nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan yufliha qaumun wa illa amrahum imra'a babu wasu mutane da su labauta idan har suka shugabantar da mace akan al'amuransu wannan kuma ya faru lokacin da mutanen Kisra suka shugabantar da yar shi mamacin wato shi Kisra sarkin Farisawa da ya rasu da shugabantar da Farisawa ta ana cire ta Buran da labari ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan magana ce indai mutane za su shugabantar da mace akan al'amarinsu kaga al'amarinsu anan yana da shugabanci na gaba daya ba wai shugabanci dan takaitacce ba shugabanci wanda ya kunshi karkashin ta akwai al'umma da yawa shine Annabi ya faɗi wannan to wannan tsiyakin sa wannan hadisi a yadda yazo babu wani malami da ya taba takaita shi cewa ko yace baya shiga cikin harkar shugabanci ko kuma a ya shiga ya shafi wannan mutanen su kadai kamar yanda yanzu ake samun malamai wasu suna faɗan haka wannan sabon magana ce a tarihin fiqhul musulunci a fiqhul musulunci duka ba wanda yake takaita abin akan cewa ta matar ake nishi kadai ko wasu al'ummar farisa ake nufi kadai da annabi ya yi amfani da uslubin larabci lan yufliha qaumun wannan qaumun na kira ce fi siyatin nafi tufidu al'umum to da haka takaita abin akan wata kissa wata ita wata a ce guda daya ya saba uslubin larabci da annabi yana nufin su sai ce waɗannan mutane ba za su rabauta ba ba za su rabauta ba ya kawo wata magana da take nuna su iya waɗannan mutane yake nufi ba duka wata ba duka al'umma yake nufi sannan idan muka dubi wato dabi'ar shugabanci irin wannan ita wilaya amma dabi'ar ta tana buƙatar ya zama namiji ne tana buƙatar ya zama namiji ne ba mace ba saboda dabi'ar halitta da Allah ya yi wa namiji ba irin ta yi wa mace ba namiji yana da jajircewa yana da tsayawa yana da ƙarfi da Allah subhanahu wataala ya ba iya masa yana da juriya yana da rashin tsoro fiye da mace mace ko da zaka ce ai ana samun wata mace jaruma da wannan wani abu ne da yake fita daga ka'ida amma dai mafi rinjaye shi ne maza ke samun wannan sifa ba mata ba saboda sifar juriya da jajircewa da jarumta da rashin tsoro da kushi ba wannan namiji aka sani da wannan mace abinda aka santa da shi shine al-din tausasawa aiki da atifa zuciya haka za ka ganin tana da saurin kuka dangane abu zai ba ta tausayi tsakanin namiji saboda ka dabi'ar shugabanci irin wannan yana buƙatar dabi'a irin ta namiji ba irin ta 'ya mace ba wannan na farko ke na biyu aikin da Allah subhanahu wataala ya dora wa 'ya mace a matsayin ta na mace za ta zama uwa za ta zama matar wani wanda take karkashin mijinta za ta zama wacce za ta yi ciki ta haihu ta yi reno to ɗabi'ar aikin ta shine ɗabi'ar aikin zama guri guda ba ɗabi'ar kai kawo ba wanda shi kuma shugabanci baya yana buƙatar ya zanto mutum kullum yana cikin kujiba da faɗi tashi mace dabi'ar aikin ta kuma dabi'a ce ta wacce za ta zauna ku gida ta wanda Allah ce wa karna fi buyuti kunna saboda haka in aka dauke mace daga wannan position din aka kai ta position din da namiji ne kamata ya kasance to za a canza wani abin da ba shi ne tsari ba sannan kuma wancan aikin nata ita kuma zai tsaya domin namiji ba zai iya yin aikin da ta bari ba aikin da mace za ta bari ta zai nashi shi ba zai iya yin nata ba wani zai iya yin ciki ya haihu ba namiji ba zai iya ciyarwa ba namiji ba zai yi reno ba duka wani aiki ne da ɗabi'a da ta mace ita ce take yin sa saboda kan aka yi canjin role ta karɓi nashi shi ba zai iya karɓi nata ba to nata kuma zai zama vacant ba kowa to nan kuma ɗabi'a ta gina al'umma kuma sai ta samu matsala dukkan wani tubali na al'umma aka zare wannan tubalin daga mahallinsa to zai zama rami kuma zai iya shigowa ta wannan wuri to sannan har idan muka dubi magana da wasu ke cewa muka dubi tarihin shari'ar musulunci kafuwar musulunci tun daga wancan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa khalifofi har zuwa waɗanda suka da za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wata mace ya ba ta wilaya amma ba inda za ka samu wata kissa ko an ci wani gari da yaƙi ko wasu gari sun musulunta sun zo annabi ya ce to wance ke ci shugaban su ba ta samu wannan ba annabi ya bar duniya ba wai zan ba mata ba suna nan ta ga za a fita yaƙi ba annabi ya ce wance ke ci komanda ba ta samu wannan ba haka nan a lokacin khilafar abubakar haka nan a lokacin khilafar umar haka nan a lokacin khilafar usman ali haka nan khulafa na banu umayya da suka zo haka nan babul abbas taba samu a cikin tarihin musulunci tsawon tafiya ba waɗannan alqurunul mufaddala karnin sahabbai tabi'i asba'ut tabi'i a samu wani ya tura wata mace don ta riƙe wani wata gunduma wanda yake nuna maka cewa duka fahimtar malamai a lokacin bata saba ba game da cewa shugabanci irin wannan a wilaya al'amma mace ke cikin su ba namiji ba don da a ce akwai wannan fahimtar to da kaji cewa an ɗauki wani yi wata gunduma ko wani abu ko lokacin da zuwa gaban nan wani abu na son zuciya ya rika shiga tare cikin da sai wani ba 'yarsa ko wani ba matarsa kuma duk ba a ji wannan ba wanda yake mai cewa a lokacin fahimtar malamai da shuwagabanni na musulunci ne cewa wannan aiki ne na ɗaya namiji ba aiki ne na ɗaya mace ba waɗanda suka zo da saboda guguwar rayuwar zamani da ta zo na cewa a samu gender equality ya kamata da abinda ɗa namiji yake muke ma a ba ta dama ta a zo a dama da ita wanda mutanen turawan yamma su suka kama da wannan kuma har ake kokarin a karkatar da fikirin shari'a musulunci shi ma a dora shi akan wannan faifai wanda kuma ba za su tafi tare ba waɗancan wasu mutane ne suna da addininsu daban suna da al'adarsu daban suna da thaqafarsu daban ba irin tamu ba mu addinin musulunci ne abinda muke hukunci da shi alkur'ani ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam al'adunmu yana tafi suna tafiya ne tare da addininmu da sauransu to kaga da waɗannan suka zo da nasu sai ake kokarin kuma a ce to shi ma musulunci a samu a haɗa abin yadda za su zama abu ɗaya to sai suka rika cewa to ai mace ya kamata ita ma a zo a dama da ita a ba ta misali irin na shugabanci irin wannan shugabanci na al'amma ɗin da zanto ta yi shugaban ƙasa ko ta yi kaza ko ta yi kaza suke sukan hadisin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai hadisin ai da yace lan yufliha amrun qaumun walau amrahum imra'a ai akwai a tarihi da yawa wanda mata suka yi mulki kuma suka yi nasara Indira Gandhi a India ta yi mulki kuma ta yi nasara Margaret Thatcher a Britania ta yi mulki ta yi nasara wasu suke kawo mata a matsayin cewa ai sun yi mulki kuma sun yi nasara in aka yi cewa hadisin haka annabi ya faɗa to kamar ya zanto annabi ya yi maganar da ta zama ba gaskiya ba to kaga wannan su suna ɗaukan falah da fahimta ta ɗan duniya in an ce nasara ce ta yi nasara ce mai ake nufi da ta yi nasara kana nufin an samu kyakkyawan tattalin arziki an samu zaman lafiya ko ku a'a ana nufin dukkan wani janibi na rayuwar ɗan adam da ake buƙatar kamala a cikinsa ya samu babu shakka mu a gurin babu wata wata kasa da ta kauce wa shari'a musulunci ta kauce wa dokar musulunci da kuma aka ake samun wannan nasara a cikin dukkan sha'anin rayuwa ta yi ka samu abin da ya shafi harkar duniya abinci lafiya sutura duk wani ta yi su samu amma kuma akwai wani abu da ɗan adam yake bukata na nutsuwar ruhinsa akwai wani abu da ɗan adam yake bukata na kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye da samun yarda Allah wanda duk wannan ba za su samu ba a ƙarƙashin dukkan wani tsari da aka gina shi ba a kan musulunci ba wannan mu musulmi a gurinmu wannan falah aka ce falah ana nufin alfalahu dunyawi wal ukhrawi duka dan ka sa mu nasara ta duniya baka samu ta lahira ba mu a gurinmu baka samu nasara ba saboda shi kansa fassara nasara din da cewa kawai yana nufin a samu ƙasa ta zauna lafiya ko a samu yalwa ta arziki shine nasara wannan shi kansa wato fassara ce wacce ke gurguwa da cikakkiya ba sannan kuma in ka koma su kansu tarihin waɗannan mutane da ake misali da su ba zai yiwu ba a ce a cikin mulkinsu ba a samu matsala ba dole ne a ce an samu su sun yi mulki lafiya lafiya ba a samu matsaloli ba dole ne da abin nan sannan kuma abu na uku da ba su lura da shi ba shi ne waɗannan mata da ake cewa an ba su ragamin shugabanci a ƙasashensu ƙasashensu suna yin abin da ake cewa demokuraɗiyya tana da abin nan jigajigai akwai ɓangaren dokoki akwai ɓangaren shari'a sannan akwai ɓangaren zartarwa wanda waɗannan su uku kowane yana cin gashin kansa a ƙa'idar demokuraɗiyya ɓangaren dokoki yana cin gashin kansa su ne parliament sannan ɓangaren shari'a abin nan kai ya ɓangaren a shari'a shi ne ɓangaren alƙalai yana cin gashin kansa sannan ɓangaren zartarwa shi ne shugabanni masu zartar da abubuwan da aka fara shi ma yana cin gashin kansa a ƙasashe na waɗanda suke magana kamar Birtaniya za ka samu cewa waɗannan abubuwan duk suna tsaye da kila kansu amma sauran ƙasashe da suke tuke demokuraɗiyya duk ba haka ba ne kusan ɓangaren mulki ko ɓangaren zartarwa kusan duk yana tasiri a kan sauran ɓangarorin kawai ke kana yi ka ne majalisa ba za ta iya yin wani abu wanda ya saba wa abin da shugabanni suke so ba a wancan za su iya kiran ita wannan su tsawatar da ita ɗan majalisa ɗaya zai iya sa a kira wata majalisa a yi mata faɗa amma ta kama a ce ita za ta iya kawo abubuwa a fantakalar da su ba za a yi ba haka hukuncin da ake kai an ba ta shi ne ba a ba ta ba saɓanin buɗar musulunci aka ce wani shugaba ne to yana da cikakken iko yana iya sawa yana iya hanawa waɗansu da za su iya wasu kawo mata tarnaki ba saboda haka abin ya saba ta wannan nahiyar maganganu a kan wannan suna da tsawo malamai sun tattauna a kai ana shingina wa imamu tsabari ibnu jarir tsabari cewa mace za ta iya wulayar al'amma amma wannan bai inganta da gare shi ba kamar ibnu al-arabi a cikin ahkam al-qur'an yake faɗa cewa wannan magana ba ta inganta da imamu tsabari cewa ya faɗa haka ba al-ahnaf sun yi magana akan cewa tana iya yin abin da ya shafi ta yi jagoranci a kan abin da take iya ba da shaida a kansa wato akwai wani abin da mace an yadda ta ba da shaida a kansa kamar haka aure mace za ta iya ba da shaida a kansa kamar haka dukiya mace za ta iya ba da shaida a kansa wani abu in ya taso yana buƙatar a samu shugaba aka same ta kuma tana da ƙwarewa akan wannan ana iya sa ta a su ma abin da Abu Hanifa yake faɗa shi ne wannan ba wai yana nufin al-wilaya al-amma ba cewa za ta zama domin da sauran sai dai abin da ya kamata mu yi la'akari da shi a wannan gaba shi ne a yanzu da muke magana akan shugabancin mace ta zama gwamna ko girma a shari'ar musulunci in ka ɗauko ta shari'a ce wacce take hukunci ne wanda yake shari'ar musulunci ne take ta gina shi tun daga farko ta ƙarshen saboda ka ta sanya dokoki duk ga yadda za a yi hatta wajen naɗa shugaban ba kawai zuwa za a ce a yi ƙuri'a ba kowa da kowa ya kawo ƙuri'arsa wanda suka fi yawa kawai ciki nan to suka cinye yadda mu muke yi a tsarinmu na demokuraɗiyya za a ce a zo a yi zaɓe da ƙuri'ar musulmi da wanda ba musulmi ba da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba da ƙuri'ar mai hankali da wani wanda yake mara hankali duk ƙuri'ar su ƙuri'a ce duk daidai wa daidai suke saboda haka inda za a ce a ya daga wasu masu hankali su biyar zabuwan ya a samu wasu mahaukata su kuma su goma su zabuwan nan ko su fi da ma su wannan mai rinjayen shi kawai shi ya ce ba a duba cewa waɗancan mutum ɗaya a nan ya fi wannan karkacin a tsarin demokuraɗiyya kawai tsirar ake kirga a ƙuri'a nan kuma ta kowa da ta kowa ɗaya ce ba ta wanda ta fi wannan to kaga tun daga nan shi ginin da musulunci ya yi na samar da ahlul khairi wal aqd wanda kwamiti ne za a yi wanda su kuma su za su duba wanda ya kamata ya shugabanci al'umma sannan sai a jira ƴan al'umma kamar yadda aka yi lokacin shugabantar da Usman kaga sayyidina Umar ya kafa kwamiti na mutum shida a cikinsu ya ce a zaɓi shugaba amma da aka tashi Abdulrahman ibn Auf da ra'ayin bayan an tsaya takarar ta dawo tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Usman sai da ya bi mutanen Madina hatta mace da take cikin gida hatta budurwa sai da ya ji ra'ayinsu kan tsakanin Usman da Ali wanne kuke ganin ya kamata shi da bacci to kaga wannan an riga an fitar da ɗan takara wanda kowanne a lokacin ya yi rinjaye babu matsala saboda kowanne ya cancanta ya shugabanci al'umma to kawai dai ana so a ji ra'ayin mutane ta yadda za a samu gamsuwa da yarda saboda a samu haɗin kai wajen tafiyar da al'amura to amma yanzu ba haka ba ne yanzu aka zo aka yi zaɓen fidda gwani duk wanda ya fito shi kenan shi ne gwanin ko ya yi ko bai yi ba haka dai za a tafi a haka to saboda haka kaga tun daga nan tushen abin ya kai saboda haka aka zo aka tafi da abin da shari'a yadda ta ɗauko nata da kuma yadda tsarin demokuraɗiyya suka ɗauko nasu sai su kai hannun riga abubuwa da yawa ko da ana tarayya a suna a lokaci kamar a ce shawa shura ce demokuraɗiyya akwai shura shura wadda take a cikin musulunci ba ita ce shura wadda take a cikin demokuraɗiyya ba to za ga cewa suna tafiya daban-daban to shi wannan tsarin da shi tun farko ba a gina shi a kan wani doka ta musulunci ba kawai an gina shi akan yadda su mutane suka haɗu suka tsara kayansu to kaga zai zo da wahala kuma ka zo a zo wata nukta kuma ka zo kana magana wannan mace ce wannan namiji ne za a iya tsaye da wannan ba musulmi ba ma baka ita ka hana shi tsayawa ba saboda tsarin ya ba shi damar tsayawa a ce a tsari ta shari'a musulunci a ce shugabanci ne na musulmi to dole ya zama musulmi ne ba zai yi wanda ba musulmi shugabanci ka amma a tsarin demokuraɗiyya in kana ƙasa da ta ƙunshi musulmi wanda ba musulmi to za a yi tsayar da wanda yake ma ba musulmi ba ne kuma ba ka da yadda ka iya a hakan zai zama shugabanka kuma a hakan dole ka yi ta shugabanka ne to in aka taho irin wannan to wannan nukta ta wannan mace ce wannan namiji ne duk ba ita ake ba tsarin gaba ɗaya bai taho da har zai tsaya ya kalli wannan ba yanzu don ka yi cari ni zan faɗi shi sabon nan fatawa yadda musulunci ya tsara abin da yadda malamai suka faɗa zan kawo dalilai shimfiɗa amma wannan tsarin shi ba wannan da yake kallo ba ba ruwan shi da wannan tsarin nan ba ruwan shi da wannan fasaha ba ruwan shi da abin nan mutum a karan kansa shi zai iya kansa kunci idan ke mace ce kika ga ana so a sa ki ce a ni a musulunci ba wannan ne mahalli na ba ki janye wannan kaga wani abu ne da yake komawa zuwa ga gamsuwa na mutum shi kadai amma ba shi tsarin ba tsarin ba zai gamsu da dukkan wata fasaha da zaka bayar ba don akan abinda aka gina shi ba akan kwata dan shi fatawar ka cikin tafiya ba to kaga a nan akwai abin dubawa malamai na baya-baya suna magana misali a irin wannan tsarin da shi ba ruwansa da bambance wannan mace ce wannan namiji ne wannan musulmi ne wannan mutumin kirki ne na kwarai ne an san shi an yadda na kwarai ne wannan kuma wani santiri ne amma kuma ga shi yana da ƙarfi a siyasan shi ba ruwansa da bambancewa tsakanin waɗanda to da za a zo a tsayar da wanda ba musulmi ba a yanki na musulmi a tsayar musu da wani ba musulmi ba a tsayar da mace musulma kaga a nan babu ta yadda za a yi tunani ya baka cewa ai namiji tunda shi namiji ne amma kuma ba musulmi ba ne ya fi wannan macen ba ta yadda tunani zai baka wannan ka rinjayar da janibin mazakutarta zamanta namiji akan janibin matikunta ka ce ita mace ce saboda haka wancan ka manta da musuluncin ta kuma da kafircin ta a nan ka ga fikirin dole ya canza duk da cewa a musulunci babu wannan in a musulunci ne duka ta za ka koma gefe a ɗauko wani amma tun da ba musulunci ne yake fito da su ba ka ga ba ka da iko ka iya ture mace ka ce a zaɓi wanda ba musulmi saboda wannan mace ce sai ka ce a wannan ta mace in ta yi wani abu za mu iya kira ta mu mata faɗa addininta zai iya za mata linzami za iya kawo mata aya za iya kawo mata hadisi a to mu dauki wannan duk da mace ce haka nan dole fito mun kai canza na shugabancin mace saboda wani abu da ya taso wanda dashi da can ba za a iya samun shi ba ta fice musulunci saboda haka lokacin da muke tattaunawa akan tsarin musulunci to dole mu yadda abu kan tsari da shine tarihin musulunci ya nuna haka yake yanzu hatta waɗanda suke cewa mace za ta iya zama alƙaliya in ka dauko tarihin musulunci muna da littafai da aka rubuta akan labaran alƙali akhbarul qudat na waje duka littafin gaba ɗaya labaran alƙali ne ka dauke shi daga farko har ƙarshe baka mace fuda duk da cewa a fiqhun akwai waɗanda suka ce za ta iya alƙalanci akan abin da ya shafi mata ko abin da ya shafi yara ko wani abu da aka yi duka amma sai ka ga a aikace sun maza da suke za ka ga macen ba a fiqhun gashi wani ya faɗa amma kuma aikace ba ku wanda yake nuna cewa ita mace masarinta hanyar da aka dora ta hanyar ta ce wannan shi kuma namiji shi ne wanda aka dora masa alhakin kula da gidansa kula da iyalansa alhakin kula da al'umma yayin da ya zo shi ne shugaba
ta sai tambayar da take ce malam wakil haƙin sanyawa a yi roƙon ruwa idan aka fuskanci karancin ruwan sama
shugaba al'umma ce ta musulmi da shugaba shi ke ba da umarni a fita roƙon ruwa ba wai kawai mutanen gari bane kawai za su yi a fita roƙon ruwa shugabanni suke da wannan haƙƙi na su sanar da mutane cewa a yi roƙon ruwa akwai addu'a wacce ita addu'a ce ta kowane lokaci mutum da ya yi sallah ne ya yi azumi ne ya yi wani aikin alkhairi ne yana roƙon Allah Allah ka ba mu ruwa ka ba mu damana mai amfani amma abin da ake kira salatul istisqa sallar shayar da fari wacce ake yin ta da hay'ar da ake yin ta da sigar da ake yin ta da rakawoyin da ake yin ta da hudubar da ake yi a gurin wannan shugabanni suke ba da dama a yi wannan
dan shi kuma ne yake cewa malam ina ne hukuncin mai jinin haila a lokacin aikin hajji ko kuma umra
abin da za ta yi za ta iya shiga ihrami wajen shiga ihrami kamar yadda kowane mutum yake shiga zai dau ihrami sai dai kamar yadda annabi yake cewa lokacin da na yi sha ta jini ya ce if ali ma ya fa'alu alhajj ghayra an la tatufi bil bayt yi duk abin da alhazai za su yi duk aikin da alhazai za su yi ke amma kar ki dawafi kuma ka dawafi aka dakatar da ita amma za ta fita mina za ta fita da ita arfa za ta dawo da ita muzdalifa za ta dawo mina za ta yi jifa za ta yi yanka duk ayyukan da ake yi za ta yi amma ba za ta yi dawafi ba to za ta yi dawafi sai ta shiga harami sannan ta yi dawafi to aka ta ce kar ta yi wannan
sai wanda yake ta malam shin ya halatta mutum ya tura kuɗi a yi masa layya a wani gari kuma a turo masa da naman bayan an yi sadaka da sauran domin tsadar dabbobi alhalin kuma yana da halin da zai iya siyan dabba komai tare ta inda yake
kuma ita layya ba ta da wani guri na ta na musamman a ce layya sai a nan za ka yi ta inda ka tura kuɗi aka yi akwai wanda suke ƙasashe masu wadata ba su da buƙatar nama amma sun yi layyar ba su da buƙatar nama sukan ba da kuɗin a zo ƙasashe na mabuƙata a yayyanka a talabawa ko ta ga ai ba za ce ne su ba ta yi ba saboda su yanka a ƙasashe ba ka kai wata ƙasar aka yanka yana daga cikin dai ihsani waɗanda suka san abin ka ɗan sassan musu na so sauran a samu ka ta cikai da iyalinka wannan duk babu zai
yaushe kuma ne ke ta malam yana da rago ne irin wanda ba su da kawo ɗin nan amma kuma nasa ya fito ɗan ƙarami sai ɗaya ɓalle yanzu kusan wata da yake nan zuwa sallah yake cewa yana son ƙarin bayani akan ko zai iya hana shi layya da wannan sakamakon
in dai ba jinin yake ba ma'ana ba ya zama ciwo ba in dai ya kame ya abin zai iya layya da shi samun sa da kaho cikakke wannan kamala ce in an samu wannan yafi in ba a samu ba zai hana ya layya da shi ba matuƙar dai ba yana jini ba
to shi kone ke camalan ya kasance suna da wata ƙungiyar da suke taimaka ma rayu daga jiyayyu yanzu lokacin da za su kai irin wannan taimakon sukan ɗauki wasu na sanya a social media yake cewa shin ya wannan yake wajen samun ladansu
ya danganta da buƙatar da ta sa ake yin haka yawanci akan yi haka musamman idan ya zanto ƙungiyar tana karɓar taimako daga mutane daban-daban suna taimaka mata fito da ayyukan saboda masu taimakawa su gani su samu nutsuwa cewa abinda suke bayarwa na duke su ana yin abin da ya dace da shi sannan wasu su gani su ma su kawo taimakon su wannan babu laifi wannan yana ƙarƙashin intubus sadaqati kamar in bahiya wanda muka taɓa faɗa ko anan ne ko a wajen karatu suka nuna cewa dukkan sadakar da take ta jama'a ce ba wai ta mutum ɗaya take ba wani mutum ne guda ɗaya take wasu jama'a take yi wani kowa da kowa zai yi kan an bayyana ta wannan babu wani abu a ciki abin da ba a so shi ne ka riƙa ɗaukan mutum da hotonsa ka shi kana ba shi sadaka za ka iya karya masa abin nan amma wani abu ne wanda yake an gina masallaci ko an gina asibiti ko an gina makaranta ko rijiya a zuwa ɗau hoton duk wuraren da aka yi ayyukan irin wannan a saki wannan babu laifi.
Wani ke cewa malla yana son ƙarin bayani da ma'anar wannan ayar yake cewa kun rabba ka fina suka san zaru an wa fifatan wa dinar jahil min alqawli fil kudu wal azhal wala tukun min ghafili.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ana yana umartar duk wani mumini ya wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan ka ambaci a ubangijinka a cikin ranka tadarruan kana mai kaskantar da kai wa khifatan kana mai tsoron tsoronsa wa duna aljahri min alqawli ba tare da kana daga miryarka ba bil ghudwi wal asal da safe da yamma wala takun min alghafilin ka zama cikin gafalan duhu wato anan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kwaɗaitarwa ne akan ambatansa kuma yana faɗar yadda ya kamata mutum ya ambace shi cikin nutsuwa ba cikin yanayi na kwakwazo ba ko na hayaniya ko na ihu tazarru'an da kaskantar da kai gaban ubangiji subhanahu wata'ala sannan wakhifatan da jin tsoron abin da kake ambato sannan kuma ba tare da kana ɗaga muryarka ba ta yadda za ka cika kunnen mutane da ambatan Allah ambatan Allah wani abu ne tsakaninka da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya da sabon kamar da ke cikin sahihaini Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallama zanto in an hau tudu ko an zo gangara sabi suna kabbara suna tasbihi to suna daga muryar su sai Annabi ya kiyaye da su irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una al-asamma wala ghaiban inma tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum suna daga wuri su annabi ya ce kad ku sassauta wa kanku wanda kuke kira ba kurma ba ne ba wanda baya tare da ku ba ne kuna kiran wanda yake mai ji mai gani ko ya tare da ku so da annabi ya hana su daga miliya suna kwakwazo suna ihu ya ambatan Allah ba ka ana son ka ambaci Allah kana mai kaskantar da kanka kana mai sassauta miliyarka ka samu nutsuwa a cikin ambaton Allah ambaton Allah nutsuwa yake kara maka inda Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub wanda suka yi imani zakata suna nutsuwa da ambaton Allah kuma da ambaton Allah ne duka sai zakata suke nutsuwa
to sai shi kuma ne yake cewa malam menene hukuncin mahaifin da yake wa yayansa gori idan sun yi masa laifi yace gori akan ci da sha da kuma wajen zama idan an ce masa hakan babu kyau yana cewa ai yayansa ne yake yi wa gori
ba wani abu gori don uba ya ga ɗansa cewa na ci da kai na sha da kai ina wahala da kai wannan ba gori bane hakan ne yana tuna masa ni'imominsa a kansa yana tuna masa matsayinsa a gurinsa haka bai kamata ɗa ya riƙe jin cewa an masa gori ba wani ne yana tafiyarsa ba aka kira shi aka yi masa sadaka ko kyauta a'a wannan shi ne sanadiyarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai alwaladu min kasbi abi da aikin babansa ne wato wani bangare ne na aikinsa wani bangare ne na job dinsa a gaba magana cewa kai wa aikin ka gori ba gori kai masa ba ba gori ya kai yayi maka ba saboda kai dan sa ne kuma duk sanda ya ga wani abu na gazawa wajen yi masa biyayyar da Allah ya dora maka kai masa to zai iya tana maka ni'imar sa da yake yana abin nan minnan da yake da ita a kanka ce ni na yi maka kaza tana karami ni nake yi maka kaza uwa tana da iko ta gaya wa ɗan ta haka ba ruwa magana gori yana
to sai wani ke ta malam menene halaccin bayar da gida na haya a matsayin jingina sannan wanda ya karba ya ba da kuɗin sa yana iya karbar kuɗin hayar gidan
ba haka ba da jingina sai abin da yake na haka mallakinka gidan haya ba mallakinka ba ka mallaki amfanin sa amma baka mallake shi ba ita jingina daga cikin sharaɗin jingina cikin sharuɗin abin da ake bayar da jingina ya zama mallakar shi wanda ya ci bashi kayan ka ne amma kayan da ka karba haya ka karba hayar amfanin sa ne amma ba kayan ba ba ainihin abin ba saboda ita amfanin malla jingina shine idan kuɗi suka fitowa a sayar da wannan abun fitar da mai kuɗi kuɗin sa sana a bawa mai abin nan cin jinsa wannan shine amfanin jingina amma ba ba kaga anan ba za ka rika dauki kayan wani ba wanda ba naka ba dan kawai ka dau haya shikenan ka dau barka a daidai so kana kana kawo return shikenan sai ka ci bashi duk sai mutu jingin ba ba da jingiran da ba ba ka mallaki abun ba
sai shi kuma ne yake cewa yana neman karin bayani game da fadin Allah wa ina kaftu ku a cikin mutum ma hukuntun bihi zuwa karshe da kuma ma'anar hadisin Manzo Sallallahu Alaihi Wasallam da yake cewa idan za ku yi duka ku ji fuska yake cewa wani ne mari zai yi rama sai ya kama ko wancan aya sai ya kama ko wannan nasu sai yake cewa alqur'ani ya shafi wannan hadisi
duka su bin duka ba wanda ya fahimci ayar ba wanda ya fahimci hadisi shi ayar yana magana kisasi ne ko ramuwa ta wanda ya yi abu ba daidai ba a rama daidai yadda ya yi ayar ba ita kadai ba ce ai ina kaucin fa'atulu ba ita ba ku tun bihi in an muku wada uba ku kwatan ku cin yadda aka yi muku wa man atada alaikum fa atadu alaihi bi mithli ma atada alaikum wanda muku ta'addanci ku rama daidai yadda ya muku wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha sakamakon munan abu mummuna irin sa to da ayoyi ne da yawa ba dai ba ce nan ana maganar wani ne yayi ba daidai ba ayi daidai da alin nan wa katabna alayhi fi anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas saboda haka wannan sunan shi ramuwa sunan shi qisas idan kamari mutum ya ci bai yadda ba aka ce gaba a tsari shi ma ya baka da a baka ya ma ka rama amma ya yi maka daidai yadda kai masa ba za ka mare shi da hannu ba shi ya ce zai dauko wani itace da shi zai mare ka mare ka shi ba da hannu da Allah ya bashi so wannan shi ne wancan kuma ana magana horo wani ɗanka ne ya yi horo ya yi laifi ko wani ƙaninka ko wani wanda yake ƙarƙashinka har ta kai za ka sa hannu ka dake shi wani bai ci tuka da kusa ka dake fuska saboda fuska shi ne ashira shi ne mafi tsadar abin da yake cikin mu farkon abin da zai fuskance ka in ka gano da ka fuska farkon inda za ka kai idanka in kai gano da mutum fuskar za ka kalla ba inda za ka kalla a gida sai ka fara kai to haka shi ne adireshin mutum to kaga in ya samu matsala to ka kai wa mutum illa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan zarabtu fajtanibul wajha kaf ku take ku ta duka mutum a fuska kana yi masa illa kana ta sai rasa ido a misali wajen duka amma da a ce idon wani ya cire shi wani za a cire idon na fuska yake al'ayi na bil'ayi don haka wannan kisasi daban ramuwa da wannan kuma horo hadisi yana magana kan horo
yau sai wannan shi kuma yake cewa shin ya halatta mai takaba ta yi addu'a da samun miji na gari
zai hana addu'a ita ba ita ce neman aure ba neman aure shi ba a yi maganar aure tsakanin miji tsakanin mace da wanda take son ya aure ta shi ne aka ce ba a yarda ba kada a yi amma don ta yi fata ta yi addu'a wannan babu laifi lokacin da Ummu Salama mijinta ya rasu Abu Salama take cewa ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani bawa da musiba za ta same shi sai ya addu'a ya ce Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa akhlafahu Allah khayran minha annabi yana cewa ba wani bawa da musiba ta same shi ya daga hannu ya addu'a cewa ubangiji ka ba da lada akan musibar da ta same ni kuma sannan ka mayar min da mafi alkhairin ta ce lokacin da Abu Salama ya rasu sai nake cewa to ni yanzu ina zan samu kamar Abu Salama ina zan samu wanda ya fi Abu Salama tunda cewa khulif li khairan min inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khulif li khairan min ta ce to amma nabi ya ce in faɗa sai na faɗa sai kuma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko hafid ibn abi balta yana neman ya yi mata magana bayan ta gama ta kaba ya yi mata magana kan zai aure ta sai ta tuna addu'ar da ta yi da cewa Allah ya bata wanda ya fi Abu Salama to kaga lokacin da take wannan addu'a tana ce Allah ka كبابة يرمد ودي في شيء أي لوكس يتنع كتبه دي
sai wannan take cewa mallam tana tambaya ne game da matar da ta mutu amma kuma ana mafarki da ita ce tana cewa a biya mata bashi kuma an je an tambaya inda aka san tana karɓar bashin sun ce ba ta banta bashi shine bai san take tambaya mallam wai a ba su shawara ya za su yi
ce ran su ba ba san wai ke binta bashi ne ce da ya ga mutu ya mutu shi mafarki ba dole ne ko yaushe su kasance mai zaman lafiya yana iya zama gaskiya yana kuma iya zama kwashe-kwashe yana iya zama wani abu daga shida in sun san wani wanda suke ganin za su ci bashin ta su je su ga bincika shi yasa ake so in mace ya rasu kafin a yi komai a fara bincikawa a je in akwai waɗanda suke bin shi bashi don a biya su amma ba aka bincika ba a samu ba shi kenan wannan mafarki ba lallai ya zama cewa ɗari bisa ɗari bai ita ɗin ce ba.
Kuma lallai ba ka da alkhairi masu sauraronmu da kallonmu duka duka da wannan muka ga ƙarshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya 0700 460 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada da zumunta na facebook. To a madadin shirin malamin namu al-profesor Sheikh Muhammad Sanu Mari Jalemu babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.